Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalima Si Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 23 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi, ga Ibrahim da kanin labarai.
To Baballe, dubban ƴan Mali sun yi zanga-zanga kan tituna a birnin Bamako jiya Laraba, wacce take zagayowar ranar da ƙasar ta samu ƴancin kai daga Faransa. Barazana mafi girma da Amurka da sauran kasashen yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar Amurka daga Afghanistan ga iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a Turai da zumar dinki barakar da ta faru tsakaninsu kan wani gagarumin cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa.
Kanin labaran kenan. Yayin da shugabannin kasashen duniya ke ci gaba da muhawara a taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York na Amurka,
yace sama da ƴan Afirka miliyan 30 ne suka fada a cikin tsananin talauci a shekarar 2020. Lallai tasirin annobar COVID-19 akan Afirka yayi matukar buni.
A Najeriya, rashin maida hankali kan shawo kan matsalolin tsaro da ya addabi wasu yankunan kasar ya fara haifar da daukar doka a hannu, inda wasu fusatattun matasa a jihar Sokoto suka kona gidajen wasu manyan jami'an gwamnatin jihar.
Suna kuna yanzu abinda ake mai ba da labarin kasa ya faru. In ka tafi duba rahotanni na da rubuta a gwamnatin jihar shekara 8 tun ina jin abin batahi, muna gani ne duk komai an kai sai na hade shi cewa an kai iyaka ta ba da labari wanda kansa lamari shi ne girma.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Dubban ƴan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba, wacce take zagayowar ranar da ƙasar ta samu ƴancin kai daga Faransa. Masu zanga-zangar, waɗanda akasari ke adawa da abinda suka kira shiga shirin ba shanun ƙasashen waje, sun yi macin nuna goyon bayansu ga sojoji, yayin da shugaban Mali na wucin gadi Kanar Asimi Gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na ƙasar Rasha mai suna Wagner. A tsawon makon da ya gabata, ƙasar Faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin Mali da Rasha ta samar da sojojin haya wajen 1,000. Wannan zaɓin zai zama ware kai, a cewar ministan tsaron Faransa Florence Parly, yayin ziyarar da ta kai Mali ranar Litini. Barazana mafi girma da Amurka da sauran yammacin duniya za su fuskanta bayan janyewar Amurka daga Afghanistan ga iya bullowa daga kungiyar ta'addanci ta ISIS shiyar Afghanistan ba daga alka'ida ba, duk da daddiyar alakar da ke tsakanin alka'idar da Taliban. Babbar jami'ar yaki da ta'addanci ta Amurka ta gaya ma ƴan majalisar dokoki jiya Laraba cewa a yayin da duka kungiyoyin ta'addancin biyu sun maida hankali ne kan yadda za su wanzu a yankuna, idan ana maganar kungiya mai alaka da ISIS ko ISIS Khorasan, al'amarin ya madara haka. Damuwata takamaimiya ce kan ISIS Khorasan da kuma yadda ta samu kwarin gwiwa bayan harin ranar 16 ga watan Agusta, abinda daraktar cibiyar yaki da ta'addanci ta ƙasa Christian Abizaid ta faɗi yayin wani zama na sauraron ba'asi kan irin barazanar da Amurka ke fuskanta kenan. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron sun amince su yi ganawar keke da keke wata mai zuwa a Turai bayan tattaunawa ta waya da suka yi jiya Laraba da zumar kwantar da hankalin juna biyo bayan takaddama kan wani babban cinikin jiragen ƙarƙashin ruwa. A wani bayanin da fadar shugaban Amurka ta White House ta yi bayan tattaunawar ta waya, ta nuna alamar yin da na sani game da yadda aka yi wannan yarjejeniyar ciniki, inda Amurka da Burtaniya za su sayar ma kasar Australia jiragen ƙarƙashin ruwa guda 8 masu amfani da ƙarfin nukiliya. Wannan ya sa kasar ta Australia ta yi watsi da yarjejeniyar da ta cimma da Faransa a shekara ta 2016 ta sayo jiragen ƙarƙashin ruwa 12 masu amfani da mai da lantarki akan dala biliyan 66 daga wani kamfani wanda gwamnatin Faransa ke da hannun jari ciki. Shugabannin biyu sun amince cewa da a ce an yi tuntuɓa a bayyane tsakanin ƙawayen ƙasashen da abin ya shafa kan abubuwan da Faransa da sauran ƙawayenmu na Turai ke muradi, da al'amarin ya fi haka kyautatuwa, a cewar fadar ta White House a wata takardar bayani.
To madalla, an jima kaɗan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu da taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 76 a nan Amurka. Shugabannin ƙasashen duniya na ci gaba da bada jawabi a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, inda abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri yake halartar taron, da kuma rahoton da ya haɗa mana daga New York.
Shugabannin ƙasashen Afirka da dama ne suka yi jawabi a rana ta biyu a taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya, sai dai bayanansu sun fi mai da hankali ne akan batun coronavirus da batun raba rigakafin annobar tsakanin ƙasashe. Shugaban ƙasar Kenya Uhuru Kenyatta ya ce ya kamata batun raba rigakafin COVID-19 daidai wa daidai a duniya ya zama babban abin da yaki da annobar zai fi mai da hankali kafin duniya ta yi sara a wannan yaki da COVID-19. Shi ko shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya bayyana yadda annobar COVID-19 ta yi wa tattalin arzikin Afirka illa. Ya ce sama da 'yan Afirka miliyan 30 ne suka fada a cikin tsananin talauci a shekarar 2020, kana wasu miliyan 40 kuma ka iya fadawa cikin talaucin. Lallai tasirin cutar akan Afirka ya yi matukar muni. Ayyukan yi miliyan 100 ne aka yi asararsa a Afirka. Ya ce mafita ɗaya ita ce yi wa kimanin kashi 70 cikin 100 na al'umman Afirka rigakafi cikin ɗan lokaci, kamar yadda aka yi a wasu wurare na duniya. Hakan zai taimaka ainun. Baicin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya akwai taruka da dama kuma da ake gudanarwa, inda wasu manyan jami'an gwamnatocin ƙasashe ke yi domin kai masu saka jari a ƙasashensu. Gwamnan jihar Zamfara Bello Mutawalle shi ma ya yi kokarin kasa hajjarsa domin samun masu zuba jari zuwa jiharsa, sai dai ya fara mana bayani ne da ƙaryata rahotanni da ke cewa ya shigo nan Amurka ne saboda matarsa ta haihu.
An yi magana Atlanta, yanzu wani gari muke? Muna New York ko? Saboda haka magana ce ta 'yan siyasa, kuma wannan ai in ka bi a matsayinka na shugaba ba za ka, in ka ce sai ka ma abin da mutane ke faɗa ba za ka zo ka yi aikin da za ka yi. Sannan kuma a matsayina na gwamna shi ke nan babu abin da zan taya bi ɗoma jiha sai in koma jiha in zamna? Ai babu wanda zai yi wannan. Sannan gwamnan nawa annan? Gwamnan Sokoto ya zo, gwamnan Ekiti ya zo, na Plateau ya zo, na Niger ya zo, mutane da yawa sun zo, gwamnoni sun zo. So ni shi ke nan don ɗaiɗai ina jin tsoron ka a ce in zo. So wannan kai tabbatun su wasu ne ke ba su kuɗi. Suna faɗar wannan kuma wannan ba zai taɓa razan da ni ba.
Menene babban dalilin da wannan ziyara da kai a New York?
Kasa abin da ya kawo mu. Mun zo wannan taro na United Nations Assembly, kuma kaga mun ta mitin da different group da sauransu. Gobe ma muna da mitin da za mu yi da ita Deputy Secretary General wadda 'yan Najeriya ce, wanda kuma dukuna su ne. Sannan kuma kaga da muka ta side meeting na yadda za mu yi da mu samu inda za shigo jihohinmu, da kuma harkar tsaro da za a taimaka mana akan matsayinmu na shugabanni, za a taimaka mana mu samu abubuwa na za su kawo mana tsaro a ƙasarmu ta Najeriya da kuma jihata ta Zamfara.
To mutanen da kuke ganawa da su akan wannan bukatun, ya kake ganin amsawa da suke?
Suna amsa alhamdulillah, domin mai mitin da wasu ma waɗanda suna ƙoƙarin ya za a yi su shigo jihar Zamfara domin samun abubuwa na albarkatun ƙasa, wato mineral resources kenan, wanda kuma akwai ma masu kamfanin Tesla da muka yi zama da su, motan nan da ba ta aiki da man fetur, tana aiki da wuta. Akwai abin da suke nema a Zamfara, kuma suna neman mu ba su invitation, kuma za mu ba su invitation za su zo Zamfara su gani.
Akwai kuma sauran shugabannin Afirka da dama da
su yi jawabansu a cikin 'yan kwanaki masu zuwa, ciki har da shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin New York a nan Amurka.
A gaida Baba Yakubu Makeri, ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
To baballe, Firaministan Burtaniya Boris Johnson ya gana da shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Laraba a ginin Majalisar na Capitol a matsayin wani bangare na yada zango da yake yi a birnin Washington DC. Da farko, Johnson ya gana da wasu 'yan majalisar dattawa a ranar. Firaministan na Burtaniya ya gana ranar Talata da shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House a matsayin wani bangare na yada zango a birnin Washington din. A bayan fagen taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya da ake yi a birnin New York, yayin daukar hotuna da manema labarai, Pelosi ta bayyana cewa ta ma gana da Johnson a makon jiya a London lokacin taron G7. Ta yaba da daukar nauyin taro kan dumamar yanayi da Johnson ya yi, wanda za a yi a Glasgow, Scotland, daga ranar 1 zuwa 12 na watan Nuwamba. Jiya Laraba, Amurka ta fara kara azama wajen mayar da bakin hauren kasar Haiti zuwa kasar su da take yi ta jiragen sama daga jihar Texas. Duk da yake kuma ana barin wasu dubban 'yan kasar Haiti suna shiga Amurkar bisa sharadin cewa za su gabatar da kansu a ofishin tantance batutuwan baki masu shigowa cikin kwanaki 60. Nan take dai ba a san ko me yasa jami'an na Amurka ke mayar da wasu daga cikin 'yan Haiti zuwa kasar su ba, a yayin da kuma ake ma wasu su rajista ana kuma kyale su akalla na tsawon makonni don su zauna a Amurka. 'Yan Haiti kimanin 14,000 ne dai suka kwararo daga Mexico zuwa Del Rio da ke kan iyaka a jihar Texas. Dubban 'yan kasar Haiti ne dai aka bar su suka shiga Amurka a 'yan kwanakin nan, bisa ga rahoton kamfanin dillancin labarai na AP, wanda dori ne kan rahoton muryar Amurka na shekaran jiya Talata mai cewa an saki ɗaruruwansu. A ƙarshe, wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta kan wata mota mai ɗauke da wani babban hadimin shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, a cewar rundunar 'yan sandan ƙasar. Zelensky, wanda yanzu haka ke birnin New York na nan Amurka wurin taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya, ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa za a maida abin da ya kira gagarumin martani ga abin da wani babban jami'in gwamnati ya kira yunkuri na kisar gilla ga mai baiwa shugaban ƙasa shawara Sergei Shefer. Yayin da babban jami'in ke cewa mai yiwuwa harin wani sako ne ga Zelensky kansa, wani hadamin kuma na shugaban ƙasa Mykhailo Podolyak ya ce harin wani martani ne kan wani yunkuri na takaita tasirin masu fada aji a ƙasar. Zelensky ya ci zaben shugaban ƙasa ne bayan da ya yi alkawarin yin fito na fito da masu fada aji a ƙasar da kuma almundahana.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, rashin yin azama da magance matsalolin rashin tsaro na ci gaba da haifar da wasu matsaloli na daban, waɗanda su ma idan ba a kula ba kan iya zama wata babbar barazana nan gaba. Abinda ke nuna hakan shine yadda al'ummomi ke ɗaukar doka a hannunsu da sunan an tunzura su akan rashin tsaro, kamar yadda aka kona gidajen wasu jami'an gwamnati a jihar Sokoto. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Da radewa, wasu jama'a ke ganin cewa tura ta kai bango akan matsalolin rashin tsaro a Najeriya, domin al'ummomi na ci gaba da yankewa kansu hukunci akan abin da suke ganin yinsa kan huce haushin da suke da shi akan matsalar. Irin hakan ne yake faruwa a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda wusatattun mutane suka afkawa gidajen kwamishinan tsaro Kanal Garba Moyi Isa da na sarkin gobir na Isa da ke garin na Isa. Da yake waɗanda ake tuma da hannu ga afkawa gidajen suna hannun jami'an tsaro, na tuntuɓi wani ɗan garin na Isa kuma shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto, Bashir Altine Guyawa, ko me yake gani ke ingiza matasa yin hakan?
Yana da alaƙa da irin hushi wanda talakawan wannan yanki suke yi game da ainihin shugabanninsu na ƙaramin hukumar mulki na Isa, da ganin cewa ainihin kalawan nan ɗan bindiga shi na nesa gare su awaye gari ya mako kusa gare su bayan gari kuma shine musu daukar daidai kuma babu wani yunkuri wanda suka domin kare al'ummar su.
Rundunar ƴan sanda ta Najeriya ta bakin kakakinta a Sokoto ASP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar lamarin.
Muna nan muna ta bincike akai sannan kuma mun riga mun making arrest kuma wanda suka aiwatar da wannan abu an san su yanzu haka ana kan kama su daya bayan daya.
Na samu zantawa da sarkin gobir na Isa Nasiru Ahmad na biyu wanda aka bubbuge fadarsa.
To in ma sun yi sun gaskiya ba mu yi ba ba mu yi kokari ba ga tsaron su ko wani abu Ubangiji ya sani Allah ya sani a shekara ta 13 nanu cikin ta 14 ina mulkin su amma mutum guda ba zai kwashi ga wanda sarkin gobir zalunta naira 10 to wanda ba zalunce ko ku da kuɗi kuna zancin gari sai in ku zalunci in sa hannu ta wani wanda yake na haramci na wanda yake ba mai kyau ba ba na hata haka na kuma ma in ka duba ba na so a su sura kuna yanzu abinda yake mai ba da labarin kasa ya faru in ka take duba rahotanni na da na kuta gwamnatin jihar shekara 8 tun ina jin abin ga tahi muna gani ne duk komai an kai sai na hade shi cewa an kai iyaka ta ba da labari wanda kasa lama shi ne girma
har wayo na tuntube kwamishinan tsaro wanda aka kona gidajensa biyu amma ya ce ba zai maganta ba saboda ƴan sanda na bincike akan batun amma wasu bayanai da na samu daga bangaren sa sun zargi shugaban karamar hukumar mulkin Isa da turawa a aukawa gidajen saboda an kama motar sa ta office a Zamfara ana kaiwa ƴan bindiga abinci da wasu kayayyaki da ita shine yake so ya huce haushi akan kwamishinan na kuma tuntube shugaban karamar hukumar Abubakar Yusuf dan Ali akan wannan zargin da ake masa
a matsayina na shugaba wanda an ka ba jagorancin jama'a wanda ya bani wannan dama shina nan ba shi kwana ba ya an gaji kuma shi ba zalunci ya kai ba kuma zai tabbatar da gaskiya tabbas zanga-zanga da ta faru a Isa ina cikin garin Isa an kai ta amma ba san an yi ta ba kawo zargi na a cewa sanadiyar an ce an kawo motata tana kai abinci wani wuri ga ƴan ta'adda bayan ni ina yaki da ƴan ta'adda ga to yanzu wannan ya zama wani cin mutunci da cin zarafi zuwa gare ni kuma ni ba ni da haufi wanda sun kai abin ga cikin ikon Allah sun zo sun faɗi cewa su sun ka shirya abinsu kuma ga manhajarsu amma ba ta gari sun shigo sun yi musu abin da ba daidai ba.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullun da yana ganin cewa sakacin hukumomi akan tsaro shine yasa karaman magana ta zama babba har jama'a na nemawa kansu mafita. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba.
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka fara tattaunawa da masu ruwa da tsaki kan al'amuran da suka shafi zamantakewar iyali da nufin ganin irin darasin da za a koya daga abin da ya faru da matashiyar da aka yi wa aure tana da shekaru 13 lamarin da ya kai ga rasa rai yau ma muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'az daya daga cikin lauyoyin da suke kai komo musamman kan al'amuran da suka shafi iyali da Dr. Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar AA Gwarzo da ke ayyukan lafiya da jin ƙan al'umma sai kuma Malam Mustapha Muhammad Dandumi wanda ke koyarwa kan al'amuran da suka shafi rayuwar musulmi ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kuri.
Dr. Musa Abdullahi Sufi kuna mu'amala ta harkokin iyalin nan yanayin irin wannan ya kuke cin karasa misali
to alhamdulillah to shi dai ka san dabi'ar dan adam yana san kyautatawa sannan yana tarbiyyar tasiri akan kowane dan adam so haka zalika yara da suke tasowa tarbiyya tana tasiri akan su wurin yin abubuwan da za su yi a rayuwarsu amma kuma shekaru su ma suna da tasiri irin nasu so mu abin da ke kallo idan aka yi magana akan aure na wuri ko aure auren dole ko makamancin wannan da suke faɗa abu ne da watakila yake ma a zamanin da yanzu labarin ya sha bamban saboda al'amura na wasu yaran tun suna kanana suna so su zama sun yi karatu, suna so su zama likitoci, suna so su zama malaman makaranta, wani abu da suke kallo a rayuwarsu da suke so su bawa tallafin kansu a rayuwa. To abu na farko shi ne duk sanda aka samu targado a irin wannan, kuma ya hada da watakila tarbiyyar da su yaran za su samu ba a same ta yadda ya kamata ba, to fa suka samu kansa irin wannan ga yarinta, to komai na iya faruwa. So shi sa muke kallon rawar da iyaye suke takawa kwarai da gaske wurin tarbiyyar yara tun suna kanana. Ya kamata yara tun suna shekara 10 su rika bambance dalilin ba daidai ba, sannan iyaye kuma su kasance wurin shiga gaba, wurin fahimtar abin da ƴaƴan suke so da wanda ba sa so, musamman durin dora su da fayyace musu ga inda. Shi sa ko a fina-finai na Turai duk wani film da za ka ga an saki na Bature sai an saka maka ga dan shekara kaza zai kalle shi, ko kuma dan shekara kaza bandi shi a ciki, duk mai ake nuna maka cewa wannan abin iyaye masu saka lura. So abin da muka gano gaskiyar magana shine yawanci yaran nan da ake musu irin wannan a wannan zamani na aure, abin ma da yake fara kawo ta'azzara abin da ke ciki shine suna samun kansa kamar a matsayin waɗanda aka yi musu fyaɗe a daren farko na haɗuwarsu. Wasu daga cikin mazan da suka fi su girma suka same suna ganin su ƙanana, suka ƙoƙari farkon haɗuwan nan sai an yi ta ƙarfin bala'i a zo a yi. To idan da tsanar da abin da ba sa so ne aka yi musu, to wannan kaɗai yana iya tazara abin ya ƙaru da kashi ɗari, saboda wannan abin da aka yi musu da basu tunanin sa ba, basu saba da shi ba aka yi musu. Kaga dama akwai rashin san a farko, saboda yaro shi wani sa'in a lokacin wannan shekarun ƴar tsana ta fi masa kace za ka hada shi da wani mutum dan adam a matsayin soyayya, saboda ita suke wasa ita suna wannan. So abinda muka kalla anan shine tasirin saboda tunanin karfin zuciyarsu da kuma abubuwan da suke ji na labarai na soyayya da sauran abubuwa, takila in ma sun yi wannan tunanin kenan, amma da yaran ta tunana. So dan haka inda ake sakin layin kuma gaba ɗaya ma shine mashawarta. Idan misali iyaye sun ce ga abin da za su yi idan su ya rufe saboda wani dalili, to ya kamata a ce daga cikin ƴan uwa ko makwabta su ma su ba da gudunmuwa wurin fitowa da su waɗannan iyaye, nuna musu cewa ga abin da ke, saboda yarinya da muke magana a kan ta yanzu 'yar shekara 13 a wannan zamanin, magana fa da ake jikinta ma bai kwarin da za ta ɗauki juna biyu ba. Saboda kila irin matan da ake da su a da da suke da juriya da kunya da yanzu, na yanzu fa ba iri ɗaya ba ne, saboda zamanin ma ya sha bamban. So shi yasa duk wasu abubuwa da suke da an yi su ba wani wannan da ai san da muna yara ko mu kanmu, ai ba za ka iya tsayawa abokin baban ka ganshi anya ba kai sama ka wuce ba sai ka durƙusa har ƙasa. Amma yanzu sai ga wasu ma a zamanin nan daga abokin baban su hannu za su wuce. So ma'ana rayuwar gaba ɗaya ta canza. So don haka su ma ɗannan mutanen abubuwan dole sai an ƙara zurfafa nazari a gane a ina matsalar take, sannan a gane ya za a gyara ta. Amma dai mafi ala a riƙa tabbatar da cewa hankalin nan ya tabbata, kamar da duniya ta ittifaki cewa akwai shekarun da ake ganin an fara mallakar hankali, amma dai kamar da na ce wannan tarbiyya tana da matuƙar muhimmanci kwarai.
Barista Dazunin yi maganar hurumi da doka ta baiwa gwamna ya yi wannan afuwa. Doka mai tace ne game da haƙƙin iyalai ko kuma dangin mijin rahama da ta yi sanadiyar mutuwarsa?
To idan kana wannan maganar, shi laifin nan dama ba fa su aka yi ba, su wannan dangi ƙasa aka yi ba. Shi yasa ko a wajen gabatar da ƙara ba za ka taɓa ji an kira ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani waye nasa ba, sai dai a ce state versus rahama. Saboda haka ƙasa aka yi wannan laifin, ƙasa ce mai ikon yi mai ikon bari, hukuma aka yi wa. Hukuman nan ita za a ce ita ce take ƙara, saboda an taɓa haƙƙin ɗanta kuma haƙƙin ya sallaɗa a kanta ta kare shi. Saboda haka komai nata ne, ita ce mai ikon yafiya, ita ce kuma mai ikon cewa tana da haƙƙin da za ta bi wannan dama jinin ɗanta a gaban kotu. Shi yasa za ka ji ana akwai non-compoundable offenses, akwai compoundable. Compoundable su ne waɗanda ake iya maslaha a ce a yi sulhu a yafi, amma in ka ji an kira non-compoundable to shi ne wanda ba a yafe shi. Ko ka ce ka yafe ko baka yafe ba, dama haƙƙin nan ba naka ba ne. Amma akwai yanayi kuma da ita kanta hukumar in za ta yi irin wannan afuwar, ta kalli dangi, ta kan kalle su ai maslaha da su ta bangaren radadin da suke ji na rashin dan uwansu, ai musu dan wani ihsani ko kuma a dan basu wani abu. Misali in yana da iyali ko yana da yara, to to sai a duba wannan bangaren. Shi ya mutu bai bar kowa ba sai danginsa. Nakan yi takaici kwarai da gaske idan cases irin haka sun taso, ko a fyade ko a irin wannan a dinga haƙi. Amma su dangin zaka ga haƙin nan wani abin duniya suke kalla. Harka ce ta kaman a dau wani kuɗi a basu su rage wani radadi. Kuɗi suke kalla, shi suka fa dauka a haƙin, ba haƙin a ce an yi mutum shari'a an kai shi hukunci ya hau kansa ya je ya cinye sarkarsa ya zama abin kallo darasi ga al'umma ba. Ba shi ya dame su ba. So gaskiya haƙin ba nasu bane, na hukuma ne. Hukuma ce kuma ta yi abin da ta ga ya dace akan wannan yarinyar, saboda dan shekara 13 yanzu yake tasowa.
Karbakallahu, amma hanga ta shari'a musulunci su iyayen mijin rahama da aka shi, akwai wani haki da za su iya da'awarsa ko kuma da ya kamata a ce tun da zance ake na hukuma ta dau mataki? Akwai wani haki da ya kamata a ce hukuma ta kalle su misali?
To, a ka'ida ta addinin musulunci, farko dai a musulunci ba a da damar yafe laifi sai dai in bai je wajen alkali ba. In dai laifi ya je wajen alkali, saboda ita shari'a ba ta sa bace a musulunci. Saboda haka in ya je wajen alkali ba a da damar yafe shi sai an yi hukunci. Hukuncin kuma akwai zabi. Yanzu kaddara ita wannan yarinya, ko a dauki abinda ta aikata kuskure kada ukiya, ko a dauke shi amt ganganci, ko a dauke shi wani abu da ake cewa shibura amt mai kama da ganganci.
To, amma akar makallahu maganar da ake yi kamar akwai karancin shekaru kuma ana ganin shekarunta ba su kai mizanin da ake abin da ake Hausa ke cewa alƙalimi ya hau kanta.
To, wannan shi yasa ake cewa yara wajibi ne a sanar da su ilimin addini kafin balaga. Domin ba kafin balagar ta zo ma sun sani. Kuma wace ce balaga ma? Malamai da dama ba su tsaya akan adadin shekaru cewa shekara 18 ba. Akwai waɗanda suke ganin bai kai shekara 18 ba. Akwai waɗansu sun ce 15 ne ma. Akwai waɗanda suke ganin kawai in dai balaga akai magana. Kamar mace yaushe ta fara al'ada? Yanzu daga shekara 9 ma suna yin al'ada. To, in ko shi ne balaga, to shekara 13 sun balaga. Akwai wanda matan sun sani, akwai wanda za ka ga shekara 10 ma ta fara al'ada. Ya danganta da ya take ciki, daɗin da take sha, ko wahalar da take sha,
da kuma yanayin halitta,
da yanayin halittar da take jikinta. Sai ka ga a shekara 12-13 in ko ita ce balaga, dan shekara 13 ya isa hukunci. In ko ba ita ce balaga ba, adadin shekaru ake yi, to a dai ka'ida kowa ya yi kisa, dangi sai sun biya ko sai an yafe musu.
Kafin nan, madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Mustapha Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustapha Muhammad Dandume, sai madugun tattaunawa Mahmud Ibrahim Kori da Jimbe Hamza da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin.
To, madalla a gaida alheri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Dubban 'yan Mali sun yi zanga-zanga kan titunan birnin Bamako jiya Laraba, wacce take zagayowar ranar da kasar ta samu 'yancin kai daga Faransa. Masu zanga-zangar, waɗanda akasari ke adawa da abin da suka kira shiga shiraba shanun ƙasashen waje, sun yi macin nuna goyon bayansu ga sojoji, yayin da shugaban Mali na wucin gadi Kanar Asimi Gaita ke fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya kan ya soke yarjejeniyar tsaro da ya cima da wani kamfanin tsaro na ƙasar Rasha mai suna Wagner. A tsawon makon da ya gabata, ƙasar Faransa musamman ta bayyana damuwarta kan rahoton cimma yarjejeniya da aka yi tsakanin Mali da Rasha ta samar da sojojin haya wajen 1,000.
To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiyo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada sautin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.